الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله ساكي حقوى أولا يمتي نرانا الله دي أيوم ترى بوت الرمضان إجرى جبوت أيا da 1446 wanda ya zo daidai da 9 ga watan 3 miladiya 2025. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki gabanin mu fara, akwai mai tambaya da yake cewa akramakallahu barka da warhaka, Allah ya karbi ibadu, amin. Dan Allah malam ya matsayin azumin wanda aljanu suke bigewa a watan Ramadan, sannan ya fita hankalinsa yana surute ga matarsa ya hukuncin abin da yake faɗa mata. Sannan ya ce, ya malam, hakan dama za ta iya faruwa duba da cewa watan azumi ana ɗaure shekaru, kuma da ya farfaɗo sai bacci ya ɗauke shi mai nauyi. Idan ya farka sai ya ta tambaya bai san abin da ya faru ba. Don Allah malam a taimaka da addu'a da sha ruwa lafiya. Za mu ga wannan takarda ta kunshi tambayoyi kamar guda biyu zuwa uku. Tambaya ta farko da yake cewa, ya matsayin azumin wanda aljanu suke bigewa a watan Ramadan. Malamai sun yi bayani cewa wanda yake farfadiya ko wanda aljanu suke bigewa ya faɗi. Domin farfadiya akwai wanda aljanu ne, akwai kuma wanda ba aljanu ba ne, kamar yadda malamai suke bayani. To, da mai yin farfadiya aljanu da ma wanda ba aljanun ba ne, wanda dai bai fita cikin hankalinsa ya faɗi, bai san inda yake ciki ba, sai bayan wani lokaci hankalin shi ya dawo. Malamai na cewa idan ya cinye rana gaba ɗaya, ya faɗi gabanin kullowa alfijir, abin ya same shi kuma har dare bai farka ba, to wannan bai da azumi, domin azumi yana buƙatar niyya. Kuma ga shahar alfijir, lokacin da alfijir ya tito, baya cikin hayyacinsa. Idan ku ya farka a tsakiyar rana ne, ya faɗi gabanin alfijir, kun ga bai tashi da azumi ba kenan. Bayan rana ta fito sai ya farka, to wannan babu azumi a tare da shi, domin azumin na farilla kamar yadda muka sani sai ka kwana da niyya. Ita niyyar azumin watan Ramadan ba wai kullum ake jaddada ta ba. To, amma dai tashin da mutum zai yi da asuba ya yi sahur, ko ma bai tashi ba, da zarar dare ya yi ya kwanta ne da niyyar zai yi azumi. Tashin da zai yi, to wannan shi ne niyya din da ayyukan da zai yi. Suka ce, amma idan bayan ya ɗau azumin ne sai abin ya same shi na ɗan wani lokaci, kuma ya dawo hayyacinsa, to azumin shi yana nan, ba za a ce azumin shi ya lalace ba. Don haka ba buƙatar a ce ya rama azumi saɓanin wancan da bai sami yin azumin gaba ɗaya ba. Wannan in zai rama bayan wani lokaci. Dan Allah ya ce, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Duk wanda yake mara lafiya ko yana kan halin tafiya ya sha azumi, to ya rama a wasu kwanaki daban. Wannan kenan dangane da abin da ya shafi azumin sa. Dan haka in dai cikin azumin ne ana tsakiyar azumi, yayi na awa ɗaya, awa biyu, awa uku, ya dawo hayyacin sa, shikenan azumin shi yana nan. Amma da zan yi kuma sai ya ci abinci a wannan yanayi, ko ya sha ruwa, wani abin da yake karya azumi, to azumi ya lalace, sai ya rama wannan azumin mafi karanci, Allah ba zai kama shi da laifin wannan abu tunda ya yi baya cikin hayyacinsa. Amma dai babu azumi tunda azumi yana lalacewa da waɗannan abubuwa ɗin, da haka zai rama wannan azumi guda ɗaya, bai da kuma laifi a gurin Allah na wanda ya karya azumi da gangancin da ya yi ne baya cikin hayyacinsa. Amma in ba a samu ci ko sha ba, faɗuwa yi, ko da ya yi maganganu haka, waɗannan maganganu ba su da hukunci. Tambayar abubuwan da yake ga matarsa ba su da hukunci, domin mai hankalinsa ya bushe. da haka da abin da ya faɗa a lokacin ba shi ne ya faɗa bai ma san yana faɗa ba da haka ba za a yi hukunci da waɗannan maganganu ba azuminsa kuma in ya dawo cikin hayyacinsa to sai ya zarce da azuminsa Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya yana magana cewa dama haka za ta iya faruwa ai wannan tambayar amsarta tana tare da kai in har akwai wanda kana yin tambaya ne gini kan wanda yake haka tare da kai kaga ai gashi nan yana faruwa maganar daure aljanu a cikin ramadan hadisi ne a cikin bukhari da muslim sauran littafin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan ramadan ya shigo ana kulle kofofin wuta a bude kofofin aljanna a kuma daure aljanu da haka malamai sun tattauna me ake nufi da daure aljanu wasu suka ce ana daure maradatul jinni aljanu fitanannu ma'ana waɗanda kangarewa su tafe kangarewa da haka dan an samu irin waɗannan ayyuka din to dama ba wai duka aljanu aka daure gaba ɗaya ba sai da al'umma za ta zuba wani aikin sabo a cikin ta suka kafa hujja da lafazin da yazo a cikin wani hadisi cewa yazo da lafazin maradatu shayatin cewa kangararrun shaidanu suka ce wannan lafazin ya nuna kenan ba duka ake daurewa ba wasu malamai suka ce ai daurewan ma da ake nufi shine yawaitan aikin alkhairi da kuma karancin aikin sharri zaga yar ramadan ya zo akwai mutane da yawa da ba sa yin sallah amma a ramadan sai su dinga yin sallah akwai mutane da suke yin laifi sun san laifi ne amma a ramadan yazo sai su bar wannan laifi din to waɗannan yadda mutane za su juye su yi ayyukan alkhairi shine daura shedanin da ake yi ma'ana ba su da walwala ba su kai kawo a cikin mutane da yadda sharri yakan yi karanci kuma alkhairi ya yawaita suka ce shine abin da ake nufi da daure sun ba wai ana nufin ba za a samu sharri ba ba kuma ana nufin ba za a samu wani fada ba ko wani aiki na shedanu za a iya samu amma kuma zai zama kadan idan ka auna shi da ba ramadan ba yan ramadan ne za ka ya zama kadan saboda mai saboda nishadin siyara suka ce wani hadisi ya nuna cewa shedan yana bin jini yana gudu cikin dan adam gurin da jini yake gudu inna shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam to wannan jini kuma yanzu yadda ake yin azumi to zirga-zirgar shi ta karrabu kazar-kazar din yadda jini yake gudu jikin mutum ya karrabu da haka shedan ba zai samu dama ya zariya ya kai ya kawo ba da yadda yake idan ba ramadan ba suka ce shine ma'anar abinda ake nufi da wannan wasu ma malamai suka ce la ala haqiqatihi hadisin yana nan kan zahirin shi daure shedanu ake amma waɗannan abubuwa da suke faruwa kuma wani abu ne da Allah ya tsara ya kaddara ba za mu shiga cikin lamarin Allah ba tunda hadisi ya riga ya inganta mu dai mun yi imani ana yi amma me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa wasu malamai suka ce wannan kuma sai mu bawa Allah madaukakin sarki sani almuhim ne mutum ya yi imani tunda ya tabbata manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai wasu malamai suke sharhi shi da cewa karancin aikin sharri wanda kuma wannan abu ne sananne duk muna gani Ramadan yazo aikin alkhairi yana yawaita aikin sharri kuma yana karanta wani ma yana dinawa gaba daya to shi ka ce wannan shine ma'anar daure shedano din wasu kuma suka ce fitanannin ake daurewa duka wannan bayanai malamai sun yi dan haka wannan baya hana mai irin wannan rashin lafiya ta tashi jefi jefi kuma ko shi ma din inda za ku tsaya ku tsayi za ku ga yadda kike zuwa a Ramadan kila tana da sauki ko wajen rashin zuwa da yawa ko kuma wajen abin da yake faruwa fiye da wani lokaci wanda ba Ramadan ba wallahu a'lam magana bacci kuma dama wannan yana iya faruwa masu irin wannan yanayi yawanci suna fita daga ciki ne ta hanyar yin bacci sai su farka kuma abin ya tafi a tare da su ubangiji Allah ya ba mu lafiya gaba daya har yanzu muna cikin surat as-saffat ajiya mun tsaya akan mun karanta ayoyi har zuwa kan aya ta 43 to amma a tafsiri muna kan aya ta 40 ne dan haka in za ka karanto mana daga fadin Allah daga aya ta 30 da aya ta 38 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لذائق العذاب الأليم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين
الله ما توفيقين سركي yana cewa innakum lazaiqul azabil alim hakika ku masu dandanar azaba ne mai radadi mana wadannan kafirai da suka karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi girman kai suka yi fadin kalmar shahada balantana fi aiki da ita to ranar tashin alkiyama za su dandane azaba mai radadi Allah ya ce wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba komai ake saka muku ba face abinda kuke aikatawa wannan sakamako da aka yi muku na azaba ba kowane sakamako bane face ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah wadanda Allah ya tsarkake kamar yadda je muka yi bayani cewa illa anan istisna'i ne munqati ai lakin sai dai bayin Allah waɗanda Allah ya tsarkake su ne al-mukhlasina ko kuma al-mukhlasina waɗanda suke tsarkake Allah madaukakin sarki aje mun yi bayanin cewa daya ma'anar tana kunsar daya idan ka ce waɗanda Allah ya tsarkake Allah baya tsarkake bayan su sai waɗanda suke tsarkake Allah da bauta in kuma ka ce masu tsarkake Allah to su ne kuma waɗanda Allah yake tsarkakewa da dan haka duka ne da koda fathil lam ko da kasril lam ka karanta duka ma'anar takan bada ma'ana ne daya ajiya mun yi bayani akan abin da ya sha muhimmanci ikhlasi da kokarin yin ikhlasi cikin ayyukan ibada a wannan aya zamu ga Allah ya tsugace bayinsa fadin Allah ibadallahi kalmar ibadallahi an raba su zuwa ga Allah aka ce bayin Allah ta babin raba wanda ke nuna darajar su da daukakar su domin akan raba abu zuwa ga Allah ko akan raba bayi zuwa ga Allah amma ana nufin an rafa su ne zuwa ga Allah saboda Allah ne ya halicce su a kira su ibadullahi bayin Allah ana nufin bayin da Allah ya halitta min babi idafatil makhluqi ila khaliqi an rafa abin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi kaga akan wannan zaka iya cewa hatta wanda ba musulmi ba bawon Allah saboda me kana nufin bawon da Allah ya halitta ka ce musulmi bawon Allah ka ce wanda ba musulmi ba bawon Allah me kake nufi da shi bawon da Allah ya halitta kara ba shine ababin Allah ya halicce shi amma kuma karuka kaso na biyu shine akan raba bayi zuwa ga Allah ana nufin bayin da suke da daraja suke da daukaka sai a raba su zuwa ga Allah saboda a nuna darajar su to shine anan ibadallahi da Allah ya faɗa ana nufin bayin Allah masu daraja waɗanda Allah yake so wanda zamu ga a cikin alqur'ani ya ruwa urare da dama ta yadda Allah yake raba bayi zuwa gare shi dan ya nuna darajar su وذكر عبدنا داود ذا العلم كعبتي باوم عبدنا باوم الله يرافع شي زوا غري شي دان ينونا درجه شي معنى درجه النبي داود فدين الله وذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب كذا عبادنا كعبتي باين سواي النبي ابراهيم ده النبي اسحاق ده النبي يعقوب فدين الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عبادي يا كوباينا anan bayina waɗanda suka yi min da'a Allah ya raba su zuwa gare shi rabawa ta girmamawa da darajantawa dan haka wannan takan zo ne a babin girmamawa a babin nuna daraja kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa wa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kuntu bi akhmusi ata usrayya dukuli fi ibadika dukuli fi qawlika dukuli tahta qawlika ya ibadi wa amsay yarta ahmadani nabiyya yana cewa wa mimma zadani sharafan wa fakhran abinda ya kara min jin girma abinda ya kara min daraja da jin dadi wa kuntu bi akhmusi ata usrayya saboda yadda naji alfakhari da jin dadi har ba kai ka ce yadda dai sama kululuwa kamar zan taka wannan tauraron surayya ma'ana yana jin shi ya samu daukaka da daraja yace dukuli ta taqaulika ya ibadi da na shiga cikin fadin ka ya ibadi da Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina to da na shiga karkashin wannan suna da Allah ya ce ya ku bayina sai na ji dadi na ji daukaka na ji daraja a tare da ni ma'ana Allah ya rafa ka zuwa gare shi abin ne na daraja da girma yace sannan abu na biyu wa an harsanta ahmad ali nabiyya kuma ka aiko min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi na wannan ya kara min daraja da fadala da daukaka na shiga cikin fadin ka ya ibadi kuma sannan na zama cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce illa ibadallahi sai bayin Allah al-mukhlasina wadanda Allah ya tsarkake su wadannan ulaika lafazin ulaika yana nufin wadancan to kun ga kuma ga ba ne su suke ba domin tsakanin ayar wannan da wannan ba wata da aka ce illa ibadallahi al-mukhlasina sai aka ce ulaika me kuma a ce ha ulai wadannan sai aka ce ulaika to an yi amfani da lafazin da yake nuna nesa ne dan a nuna darajar su da daukakar su ulaika wadancan ma'ana wadannan masu daraja da kima Allah ya ce lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne suna da arziki sananne ma'lum suka ce sananne ta bangaren lokacin shi kamar yadda Allah ya faɗa wani gurin a cikin alqur'ani cewa ana azurta wadannan bayi na Allah bukuratan wa ashiya safiya da yamma dan haka suna da arziki sananne wanda aka san lokacin shi safiya da yamma yake zuwa ko kuma sananne shine wanda Allah ya gaya mana shi ayoyi da dama Allah ya gaya mana abinda ke cikin aljanna na arziki da ni'ima da jin dadi ko kuma sananne sun san sunan abin sun san irin sunan abin hakikanin abin ne ba irin na duniya ba amma sun san a duniya akwai ruwa a aljanna akwai ruwa a duniya akwai zuma a aljanna akwai zuma a duniya akwai kayan marmari ayaba da lemo da mangwaro da abarba a lahira ma akwai to amma hakikanin na lahira ba san shi ba amma sun san sunan shi to shine ma'lum din ma'ana abu ne sananne Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha yan aljanna an zo musu da abin da ake ba su na arziki na cikin aljanna mutashabihan yana mai gama da juna kullama rizqu minha min samaratin qalu hadha hadha alladhi ruzqna min qabl duk lokacin da aka musu wani abu sai ce ai wannan kazu shi aka ba ko kuma gabanin wannan lokacin shi aka ba da haka ana zo musu da shi yana kama da juna Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa rahma Allah ya kara yarda da shi yace babu wani abu a duniya da yake akwai irin shi aljanna sai dai suna suna suka hada ayaba aljanna ba irin ta duniya bace furar da ke aljanna ba irin ta duniya ba nonon da yake aljanna ba irin na duniya ba naman da ke aljanna ba irin na duniya ba sun yi tarayya a suna amma a hakikani ba iri ɗaya ba ne abinda yake na aljanna manzo Allah ce ma la aynur ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi ahad kai wani ma bai taba tunanin wannan abu ba da haka shine a cikin aljanna sai dai kunne zai ji ire-iren sunayen wannan abu amma hakikanin na aljanna ba irin wannan bane to Allah madaukakin sarki ce suna da wani arziki ma'lum sananne sai Allah ya fassara ya cewa fawakih kayan marmari dukkan nau'in kayan marmari wa hum mukramun kuma su a cikin ta suna ababen girmama wannan ne nuna kenan arzikin yan aljanna akwai kayan marmari a ciki wani gurin Allah ya gaya mana akwai nama wa lahmi tayyibin mimma yashtahun nama tsuntsu irin wanda suke sha'awa wasu malamai suna ambata cewa yan aljanna suna ci ba wai ci irin na duniya da kana ci ne dan ya gina maka jiki dan ya kara ma lafiya ba a'a shi na aljanna ci ne kun ake dan jin dadi shi yasa aka yi magana fawaki kayan marmari wanda galiban kayan marmari galiban wasu abuwa ne da ake ci dan kara jin dadi mai jin yunwa da ka bashi kuɗi ba zai tafi sai kayan marmari ba abinci zai siya kan ga wani yana son lemo yana neman ayaba yana neman abarba yana neman wadannan abuwa din to ya riga ya ci abinci kenan yanzu yana bukatar kuma abin da zai kara jin dadi da haka suka ce yan aljanna cin abincin da suke yi ba cin abinci bane na yunwa ba kuma cin abinci bane irin wanda mutum zai ci dan ya kara lafiya a'a dan haka ma yazo a hadisi cewa ba sa bayan gida ba sa bawali suna fitar da gumi ne kuma yana ganshin almiski saboda wannan abin da suke ci to dan haka anan Allah ya kira abin da suke ci fawake kayan marmari ne waɗanda suke na daban wa hum mukramun kuma suna ababen girmamawa a cikin aljanna girmamawa daga wajen Allah Allah madaukakin sarki ya girmama su da ya sanya su cikin aljanna dan haka za su gode wa Allah da wannan ni'ima da ya musu sannan kuma suna cikin aljanna din Allah zai kira su ce ya ku yan aljanna sai su daga kai su yi sauraro su amsa wa Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce, shin in kara muku ce ya Ubangiji ai duk abin da muke nema ka ba. Sai Allah ya ce, to zan yarda da ku, ba zan kara fushi da ku ba har abada. Sannan kuma sai Allah ya yaye hijabi sai su ga Allah. To ganin Allah kuma ya fi dukkan wata ni'ima da suke ciki ta aljanna gaba daya. Allah ya ce, lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata suka bi Allah da kyautatawa suna da al-husna aljanna, wa ziyada da ƙari. Ƙari shi ne ganin Allah. To wannan ganin Allah kuma ya fi duk wata ni'ima da ake. To kun ga girmamawa ne da Allah zai musu. Sannan wa hum mukramun, suna ababen girmamawa daga mala'iku. Mala'iku ma na girmama su. Wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum. Mala'iku suna shigowa ta ko'ina, suna mun sallama, su shigo ta nan suna cewa salamun alaykum, aminci ya tabbata a gare ku. Salamun alaykum bima sabartum, aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi. Saboda rayuwar duniya sai an yi hakuri. Sai an yi hakuri wajen bin Allah, an yi hakuri wajen barin saban Allah, an yi hakuri kan abun da suke kai kawo waɗanda Allah ya kaddara. Da haka mala'iku za su ce, to aminci ya tabbata gare ku bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar, madalla da wannan gida na ƙarshe da aka samu. Kun ga abin girmamawa ne daga mala'iku. Allah ya ce, wa hum mukramun, suna ababen girmamawa. Ababen girmama a junansu. Ma'ana ƴan aljanna su ma suna girmama junansu. Kamar yadda Allah ya gaya mana za su zauna suna hira suna fuskantar juna. Da haka shi ɗan aljanna yana da girmama ta kowane ɓangare. Saɓanin a nan duniya. Nan duniya mutum zai iya zama yana da mulki. Amma akwai inda zai je mulkin da ake da shi ya fi nashi, da haka ba za a girmama shi ba, sai dai shi ya girmama. Ba zai samu wani girma ba. Kila ma ana ajiye mutane a sahu-sahu, shi a kai shi sahu na uku, na huɗu ko na biyar. Don a nan bai kai ba. Haka nan yadda mutum ya kai da dukiya, akwai wanda ya fi shi. Da haka yake gaban wani sai dai ya tsugunna. Dan ya zo wanda yake gaba ma da gabanta. Haka nan ma'ana ita wannan rayuwa duk inda ka kai, to akwai inda za ka je baka kai ba. Amma ƴan aljanna su a ko'ina girmama suke samu. Allah ya girmama su. Mala'iku sun girmama su. Kuma a junansu ma sun girmama junansu, don haka suna zaune cikin ni'ima. Ni'imar kuma ciki da waje. Shi yasa Allah ya ce, fi jannatin na'im, cikin aljannatai na ni'ima. Ni'imar kuma ciki da waje. Suna da ni'ima ta zuciya, duk wani abin damuwa Allah ya cire musu. Kuma da ni'ima ta jiki, ta lafiyar jiki, ta jin daɗi na rayuwa, kamar yadda Allah ya faɗa akan gadaje. Suna zaune a kan waɗannan gadaje suna cikin jin daɗi. To haka ‘yan aljanna suke aljannatai na ni'ima. Kan lafazin janna, mai da malamai suke ta bayani, asalin shi a Larabci yana nufin, in kan ce aljanna shi ne kamar lambu wanda yake da bishiyoyi masu yawa da suka lullube juna. To amma ita aljanna da ake magana ba wai iya lambu ba ne kaɗai, a'a gida ne na ni'ima da Allah ya tanadi ni'ima da jin daɗi a ciki. Wanda ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, tunani bai taɓa tunaninta ba, kamar yadda a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kuma ta kubuta daga duk wata damuwa. A aljanna babu wani wanda zai dame ka, babu wani wanda zai ɓata maka rai. A aljanna babu rashin lafiya, babu tsufa a cikin aljanna. A aljanna ba ka da kowace irin damuwa illa jin daɗi akan jin daɗi. Kuma sannan mafi girman jin daɗi, jin daɗin dawwamamme ne. Ba wanda zai yanke ba ne. Duk jin daɗin da ake da shi a duniya, in ka tuna zai ƙare sai ka ji ba daɗi. Yanzu duk gashi muna raye, amma kowa cikin bai tuna zai mutu sai ya ji ba daɗi. Da ya tuno zai mutu a je a binne shi a cikin kabari, ga yadda kabari yake, a rufe shi a dawo a cikin wajen rayuwa sai ya ji ba daɗi. To aljanna ba wannan tsoron. Mutuwa an yanka ta, ta tafi. Khuludun fala maut, dawwama ne ba mutuwa. To wannan ba shi ma wata ni'imar ce a cikin aljanna. Shi yasa Allah ya kira ta aljanna ce ta ni'ima ta jin daɗi wanda suke ciki. Sai Allah ya ce, ala sururin, suna kan gadaje. Mutaqabili, suna fuskantar juna. Ma'ana a cikin aljanna kuma suna kan karaga. Ba wai gado irin na duniya ba, gado ne na aljanna na daban, wanda yake kuma mai ɗaukaka, wanda kuma yake mai girma, yana kuma ɗauke da duk wani abu da ake buƙata na jin daɗin zama. Suna kishingida a cikin farin ciki, mutaqabili, da suna fuskantar juna. Ba wanda zai ba wani baya. Zaman aljanna zama ne da in za su yi, kowane jama'a za su zauna da junansu, suna fuskantar juna. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace wanda yana mai girman aljanna din, yadda yawan su ba wanda zai ba wanda baya, saboda girman gurin kowa zai fuskanci kowa. Kuma wannan cewa suna fuskantar kowa din yana nuna cewa suna cikin jin daɗi da juna, domin akan samu taqabul idan akwai fahimtar juna. In ba fahimtar juna, wani ya taho ka taho sai ka juya fuska, saboda ba ma ka so ka gan shi, ko kuma ka gan shi ɗin amma ka haɗe fuska ku gaisa ba tare da kana kallon shi ba. Duk wanda ya rana akwai wani abu, shi yasa manzo Allah ce wala tadabaru, kada ku bai wa juna baya, saboda ba wa juna baya alama ce ta cewa akwai rashin jin daɗi. To ɗan aljanna ba za su bai wa junansu baya ba. Allah ya ce waye suna kan gadaje mutaqabilina, suna fuskantar juna cikin farin ciki da nutsuwa da cikin jin daɗi. Sannan Allah ya ce yutafu alaihim, ana kewayawa, ka karanta
yutafu alaihim,
yutafu alaihim bika'sin min na'im baridaa'a ladzzatin lish-sharibin la fiha qawlun wa la
na'an. Allah ya ce yutafu alaihim, ana kewayawa a cikin su, akan su, ma'ana tsakanin su, bika'sin min ma'in, da kofi wanda yake dauke da giya, min ma'in wanda take daga ido mai gudana. Allah ya ce baiza, sannan fara ce, ladzzatin mai daɗi ce, lisharibina ga masu sha, lafiha qaulun babu rashin lafiya a cikinta, ciwon kai ko ciwon ciki in an sha babu wannan, wala hum anha yunzaqun, sannan kuma su dangane da ita ba za su yi maye ba. Anan Allah ya ci gaba da gaya mana irin ni'imar da ƴan aljanna suke ciki, bayan suna zaune suna hira suna fuskantar juna. Sannan yutafu alaihim bika'sin min ma'in, ana kewayawa a cikinsu, anan ba a faɗi masu kewayawa ba, amma a wata ayar Allah ya gaya mana wai yutufu alaihim wulidanu mukhalladun, yara ne waɗanda suke masu kyan gani, suna kewayawa tsakaninsu, ma'ana suna musu hidima ta hanyar ababen abin sha. Allah ya ce bika'sin, ka'as da larabci ana cewa abu ka'as idan ya zama akwai abu a ciki, Laraba sukan ce ka'as idan ya zama akwai ruwa a ciki ko akwai giya a ciki, amma in ba komai a ciki sai a ce qadah. To anan bika'sin ya nuna cewa akwai giya a ciki, kuma giyar ma mai daɗi wadda aka samo ta daga ar-rahiqul makhdum, ma'ana giya ce rufaffiya mai daɗi wadda kuma yayin da mutum zai sha baya damuwa tare da shi. Ta duniya suka ce wani yana shan ta ne ala kurhi, yayin da yake sha baya jin daɗi, ba daɗi a baki, yana sha ne yana ɓata rai, amma saboda musiba haka zai sha. Sannan kuma tana sa ciwon kai, tana sa ciwon ciki, shine anan Allah ya gaya mana ita wannan babu ciwon ciki a cikinta, babu ciwon kai a cikinta, shine Allah ya ce lafiha ghaulun, ghaul suka ce duk wani abin da zai cutar da mutum, to babu a tare da ita. Wasu suka fassara ghaul da cewa ana nufin maye, ba za ta sa maye ba. Wasu suka fassara ghaul da cewa ana nufin waja'ul batn, ciwon ciki, babu ciwon ciki a wannan giya din, wala hum anha yunzaqun, sannan kuma su a wannan giya din ba za su zama sun yi maye a cikinta ba, babu maye a cikin wannan giya din. Giya ce da take baiza fara, wasu suka ce sifa ce ta giya, wannan lafazin baiza, wasu suka ce sifa ce na ka'as, ko da mun ce sifa ne na ka'as, to ai ka'as din bai zama ka'as ba sai ne zama da giya a ciki, dan haka baiza fara, ma'ana kyakkyawan, tana da kyakkyawan launi, launin ta mai kyau, kuma lazzatin mai daɗi, ba ce laziza ba sai aka lazzatin, saboda akai makura wajen bayanin daɗinta. Suka ce maimakon ka ce fulanun adilun, wane mai adalci ne, sai ka ce fulanun adilun, wane adalci ne. In ka sifata shi da adilun ya fi kai matuƙa kan ka ce mai adil, saboda adilun ɗin ma'ana gaba ɗaya shi ne adalci. To lazzatin, wannan giyar daɗi ce, maimakon a ce mai daɗi ce, lazzatin daɗi ce, lisharibina ga waɗanda za su sha, suna jin daɗi yayin da za su sha, suna jin daɗin ta bayan sun sha. Sannan kuma ƙalau take, ba ta gusar da hankali, ba ta sanya zazzaɓi, ba ta sanya ciwon kai, ba ta sanya maye, da haka giya ce da take mutum zai sha dan jin dadi da jin walwala da farin ciki. Wannan Allah madaukakin sarki yayi bayanin ta a wurare da dama, kuma ya tabbatar kamar yadda wannan aya ta tabbatar haka wannan giya take ta lafira. Da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa bayin Allah tsarkakakku suna da sakamako na gidan aljanna. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Sannan kuma da wannan ayoyi za mu fahimci a cikin aljanna akwai kayan marmari. An kawo su haka aka faɗa ba a matsaya ana ƙididdigewa ba, domin kaji ana lissafa abu da kaza to kaɗan ne. In abu yayi yawa ba a lissafin shi, sai dai a ce kurin akwai kaza. To akwai kayan marmari. Sannan wani yana nuna mana ‘yan aljanna suna girmama juna. A cikin aljanna ba wani wanda za a wulakanta, ba kuma wani wanda zai wulakanta wani. Shi yasa ma bayan an shiga aljanna duk wani abu na damuwa na gilli za a cire shi cikin zukatan mu'minai. Kowa zai zauna dangane da dan uwan shi dan aljanna, sai dai salamun salam, sai dai yin sallama da aminci, ba wani wanda zai ja haushin wani. Duk wannan abubuwan an riga an wuce su a baya, wanda za a yi wa kisafi an yi, ma'ana wanda za a ramawa an ramawa. Sannan Allah ya cire wannan gilli da damuwa, kowa yana zaune ba mai jin haushin wani. Sannan wani yana nuna mana a cikin aljanna akwai masu yin hidima, akwai yara masu yin hidima, yutafu alaihi. Kuma waɗannan masu hidima ɗin kowa yana yin hidimar da aka ɗora masa, wani baya shiga ta wani, kuma kowa ya san abin da ya dace ya yi. Da haka ‘yan aljanna suna zaune hidima ake musu, ana kewaya musu da kayan jin daɗi da kayan marmari da kayan abin da suke bukata. Waɗannan yara kuma yara ne kyawawa, waɗanda suke duk wanda ya gani sai ya yi sha'awa. Kun ga ko yanzu in ka kalla a duniya, idan aka gayyaci manyan mutane, to za ka daga cikin irin abin da ake kawowa wajen raba musu ko abin sha, ko lemu, ko shayi, ko wani abin sha, akan samo kyawawan mutane. Wani gurin za ka yara za a kawo matasa, waɗanda suke ƙananan shekaru, waɗanda ba su yi gemu ba, kyawawa su za a ba su kaya iri ɗaya, za su sanya suna kewayawa hulɗinsu suke raba abin sha. Saboda shi kansa wannan wani abin kallo ne mai ban ƙaya. Wani gurin kuma za a ga manya ne, amma kuma manyan ma ana zaɓen masu kyau, masu sura kyau, sannan kuma a ba su su ma kaya iri ɗaya. Haka ne inda za ka je manya-manyan hotels a duniya, za ga duk waɗanda suke sabis ɗin masu zama a cikin hotel ɗin, za ga in za a ɗau mutum sai an kalli wanda ake ganin yana da fuska mai ban ƙaye, yana da fata mai kyau, sannan kuma zai yi kwalliya, za ka kayan shi na daban ne. Idan ya tashi aiki ba wannan kayan zai tafi da su ba, saboda mai duk a ƙara wa manzarin kyau. To duk wannan wani abu ne da aka kwaikwayo daga irin abin da Qur'ani ya zo da shi. Allah ya mana ‘yan aljanna yara ne kyawawa, suke kewayawa a cikin suna musu hidima, wanda in ka gan su za a gan su cikin kwalliya da banƙaye, suna musu hidima, kuma kowa yana aikin shi ba tare da yin ba daidai ba, ko ba tare da an tsawata masa ba. Sannan wannan yana nuna mana cewa a cikin aljanna a nau'ikan abubuwan da za a sha akwai giya, amma giya aljanna ba irin ta duniya ba. Ta duniya ma haramun ne, an haramta mana mu sha giya. Shi yasa a hadisi duk wanda ya sha giya a duniya to an haramta mai ta lahira, ma'ana ba zai samu giyar lahira a tashin farko ba. Ko da ya shiga aljanna to kila sai bayan ya je ya karɓi hukuncin wannan laifi da ya yi, sannan ya samu ya shiga aljanna. To ita giya aljanna giya ce mai daɗi, babu maye a cikinta, babu kawar da hankali a cikinta, babu cuta, babu ciwon kai, babu ɗaci, babu hamami, babu duk irin waɗannan abubuwa da ta duniya take da shi. Wannan yana mana aljanna akwai wannan. Sannan Allah ya kuma tace cewa bai za wanda take fara, wasu malamai ma suna cewa farinta ya fi na nono, ma'ana za ka ganta fara fat gwanin ban ƙaye. Sannan kuma Allah ya faɗa cewa mai daɗi ce ga masu sha a lokacin da za su sha, da kuma lokacin da suka gama sha a kowane lokaci cikin jin daɗin da suke. Sannan wannan yana nuna mana cewa ‘yan aljanna za su haɗu da juna, za su tattauna da juna kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana. ‘Yan aljanna har za su yi hirar wani abu na duniya, za su tattauna. In a duniya kuna tare da wani, kuna tafi shiga aljanna, to za a iya haɗuwa ana zaune kan karagai ana tattaunawa, kaga ku abi kaza, kaga kaza, cikin jin daɗi da cikin ma'ana walwala da kuma godewa Allah ni'imar da yake. Wannan ya nuna kuma a cikin aljanna akwai gadaje, sai dai gado ne ba irin na duniya ba, gado ne wanda ya amsa sunan gado na abin da ya kunsa na ni'ima da jin daɗi. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa ni'imar da Allah ya tanada a cikin aljanna ni'ima ce da take mai girman gaske, shi yasa Allah ya sabata ta da cewa rizqun ma'lum, wani arziki ne sananne. Sannan sai Allah ya ce wa inda
wa indal qasiratu tarfi'i ka'annahunna baydun makmun فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا
Allah ce wa inda hu qasiratul tarfi, sannan a wajen su yan aljanna akwai mata masu takaita ganinsu, ayin masu kuma manyan idanu, ka annahunna baydun, kai ka ce waɗannan matan kwai ne maknun, wanda yake koyayye, wanda ya zama suturta shi. Allah madaukakin sarki cikin bayanin da yake mana ni'ima aljanna, Allah ce wa indahu, a gurin su yan aljanna ne akwai qasiratu tarfi, mata masu takaita ganinsu. Anan malamin cin wannan kalma fassara guda biyu, wanda kace qasiratu tarfi, masu takaita gani, ma'ana mata ne waɗanda ba waɗanda suke kallo sai mazajensu, ganinsu ya tsaya iya mazajensu ne kadai, dan haka ba sa kallon wani namiji daban balantana su ji suna son shi, ko balantana su ji sun tsano nasu mijin, ko na makamancin haka a qasiratu tarfi, iya mazajen su kadai suka sani. Wanda suka ce abinda ake nufi da qasiratu tarfi shine ma'ana suna akwai mata a ciki waɗanda aka takaita su yan aljanna, suka takaita ganinsu a kansu, ma'ana dan aljanna baya kallon wata mata sai mata shi wanda aka bashi, saboda me? Saboda kyanta, saboda kamalarta, ba ma ya bukatar ya gauta, domin ba ma wani abin da yake tunanin zai gani da zai zama babu a tare da wannan mata da Allah madaukakin sarki ya bashi. Suka ce wannan duka ma'anonin suna iya shiga cikin qasiratul tarfi. Idan muka fassara shi da cewa su matan ne masu takaita ganinsu, ana matan aljanna ba sa gane gani, wannan ya nuna kenan ba daidai ba ne, ba sifa ba ce mai kyau mace ta zama tana da kalle-kalle, in ta fita unguwa idan ta kan maza ta kalli wancan, ta kalli wannan, ta kalli wannan, uwa uba ma mafi muni wanda take yin magana da mazaje, ke wannan magana, ke wancan magana, to wannan ba mace bace kamila ba, kuma haka ake son mace ta zama ba, ana son mace ta zama mai takaita ganinta, ma'ana in ta fita tana kallon hanyar ta ne ta tafiya, abinda ta je yi shi za ta yi, ba ruwanta ta kalli wancan, ta kalli wannan, ta kalli wannan, domin a wannan kallon tana iya kallo wanda yake mijinta, tana iya kallo wani wanda yake da wani abin da take so, sai zama ta dawo gida tana tunanin shi, daga nan ma in ba a yi sa'a ba sai wata alaka ta kullo, idan ya zama shi ma ba mai tsoron Allah ba ne, to dan haka sai ya zama na tana takaita ganinta, wannan abin yabo ne, Allah ya yabi matan aljanna da wannan sifa cewa suna kame ganinsu ba sa kallon wani. Duk lokacin da mace ya zama mijinta kadai take kallo, shine wanda yake burge ta, shine wanda yake ba ta sha'awa, to wannan ta fi zama lafiya, kuma ta fi zama mata ta gari fiye da wanda take da kallakalle, balantana kuma wanda take kula maza, ita wannan ba abin sha'awa bace a gurin maza, domin jin mace da za ta ga kowane namiji ta mai magana, kowane namiji ta kula shi, to wannan ba ta da kamewa, ba mace bace da ake son namiji ya zama yana tare da ita, domin ba ta da kamewa. Haka nan idan mun fassara akan cewa su mazajen sun tsaya kan matansu, saboda me? Saboda matansu suna da kamala, suna da kyau, da haka ƴan aljanna ba ma sa kallon wasu daban, ba ma sa tunanin su kalli wasu daban, saboda me? Saboda yadda matan nasu suke da kyau. To wannan ma ya nuna cewa matan aljanna mata ne kamalallu, mata ne cikakku, waɗanda mazajensu ma ba sa buƙatar su kalli wasu, domin me? Domin suna biya mazajensu buƙata, ba bukatar saki ido kuma zama suna kallon wasu daban. To Allah ya gaya mana a gurin ƴan aljanna akwai mata, matan nan kuma kamammu ne, ba su kalle-kalle, su ma mazan kamammu ne, suna tsayawa kan matansu. Sannan Allah ya ce in ana nufin masu manyan idanuwa, domin wadataccen ido alama ce ta kyau fiye da ganana shi yasa ana sifata mace mai kyau da cewa tana da idanuwa waɗanda suke manya to matan hurul ain suna da ido wanda suke manya kuma akwai baki akwai fari fat akwai kuma baki a cikin kidin shine ma'ana hurul ain da haka mata ne wanda suke kyawawa Allah ya ce ka annahunna bayd kai ka ce kwai dan yawanci malaman tafsiri suka ce ana nufin kwanji mana wanda in ta yi shi take boye shi cikin gashi shine ka annahunna baydun maknun kamar kwai ne da aka bore ma'ana kwanji mana wanda aka sirjinta shi saboda kyansu da yadda nazartar su ce kai ka ce kwai ne haka nan da kuma launin su kamar su wasu man tace baydun ana abinda ake nufi kwai ba lalle sai na jama'a ba kuma ba ana nufin shi ma'ana wanda take koyowa ba maknun din nan ana nufin wanda yake aka sirjinta shi ma'ana idan yanzu ka dauki kwai yana da bawo idan ka fasa bawon ka bare shi zaka ga cikin shi sukul sukul sannan kuma za ka shi fari fat fari mai kyau to haka aka sifata su wannan duk an kai matuƙa ne da nuna cewa mata ne da suke kyawawa kuma kamunmu babu wani abinda ya lalata su a wani gurin Allah ya sifata su da cewa farin ba fari bane fat a fari ne da yake hada da jajaja ka annahunna yaqutu wal marja sannan wani gurin aka sifata su da lulu da haka lulu za ga ma da ba idan an narka shi ba fari yake zama karba za ga hada da jajaja suka ce wannan farin yafi kyau fiye da wanda zai zama fari ne kal yadda aka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabi ana fari ne amma farin manzon Allah ba fari bane kau yana hada da jajaja wanda shine mafi kyan haske mafi kyan fata to haka kuma matan aljanna suke ubangiji ya sifata su da irin wannan sifa din wannan yana nuna cewa yan aljanna suna da mata mazaje suna da mata matan kuma suna da mazaje kamar yadda muka ambata a karatun mu da ya gabata namiji da ya rayu da mace a duniya har suka rabu suna tare ko shi ya zauna ta mutu ta bar shi da haka idan ya mutu suke shiga aljanna za su haɗu tare ko kuma ma'ana shi ya mutu ya banta ita kuma ta zauna bata auri wani ba to za su haɗu a gidan aljanna in ta auri wani mijin to hadisi ya nuna cewa mijinta na ƙarshe matukar musulmi ne ya shiga aljanna to za su zama tare da juna kuma Allah madaukakin sarki zai daidaita lamarin su ta yadda kamar yadda muka faɗa ba ta za a dan aljanna ya shiga aljanna ko ya dinga tunanin wata ni'ima daban da bai samu ba Allah ya ce yan aljanna lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so suna da shi a cikin aljanna da haka mace da ta auri maza uku hudu biyar in ta shiga aljanna da wanda Allah zai hada ta to kuma Allah zai cire mata damuwa ba za ta ƙara tunanin cewa kuma tana son wancan ba haka shi ma in Allah ya hada shi da matan aljanna da wanda ya nuna da su to ba zai samu damuwa kuma ya kwalla farai ga wata ba domin dan aljanna babu abin da zai nema ya rasa dan haka maza a cikin aljanna suna da mata sannan mata a cikin aljanna suna da mazaje sannan maza akwai ƙarin samun hurul ain a tare da su waɗanda suke mataye ne kyawawa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifata su a cikin hadisi kuma wannan yana nuna mana ni'imar da Allah zai wa bayinsa a lahira ni'ima ce da ba wai iya aikin su bane aiki sababi ne domin ni'imar za ka tafi karfin aikin su irin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki zai yi musu kamar yadda alqur'ani yake sifata ta ni'ima ce da tafi karfin aikin mutum falala ce daga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa cewa duk wanda yayi aiki sai a bashi kyakkyawa goma in kai sallar azhar sai a baka ladan azhar goma in kai la'asar a baka ladan la'asar goma kuma Allah yana ninkawa ma fiye da haka in Allah ya tace ninkawa ba wai iya goma ba wani yanzu yayi la'asar amma an bashi ladan la'asar ninki 700 wani an bashi ladan la'asar goma wani an bashi ladan la'asar 20 wani 30 kowa da yadda Allah yake ba wallahu yudhaifu liman yasha Allah yana ninka wanda ya ga dama gurgurdan ikhlasi gurgurdan kyautatawa gurgurdan yadda yake ibada din za ku yi sallah sau ɗaya da mutum kuma ya fi kalada liman da kuka bi sau ɗaya kuka yi masallaci ɗaya ne amma ladan shi fi yawa akan naka a gurin Allah domin kida ya fi ka kushuri ya fi ka tuna Allah a cikin sallar ya fi ka nutsuwa wani kuma zai yi ta rabi da rabi yana yana tunanin wani abu daban wani ma Allah yake a sallami saboda ya tuna wani abu daban dan haka yana yi hankalin shi ya rauni to kowa gurgurdan yadda yake gurgurdan ladan da zai samu to amma duk da haka ubangiji yana bayar wa bayi ladan da yake sama da abinda suka aikata kamar yadda muke gani a cikin wannan aya da Ubangiji Allah madaukakin sarki yake sifata irin yadda yan aljanna za su samu ni'ima. Allah ya ce fa aqbala ba'dhum sai shashin su ya fuskanci sashi. A bayan mun karanta cewa Allah ya yi mana ala sururin mutaqabili suna kan gadaje sun fuskanci juna, kowa yana kallon juna. To a cikin wannan hirar da suke sashin su ya kalli sashi ya tasa'aluna suna tambayar juna, ma'ana suna tattauna irin abin da yake na tsakanin su na jin dadi, suna tattauna irin abin da yake tsakanin su na ni'ima da jin dadi shi ne ta sa'alu. Kisa anan ba a faɗi abin da suke tattaunawa ba, ma'ana tattauna ce da ta da duk wani abu mai kyau, suna godewa Allah kan ni'imar da ya yi musu. Qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin su yace inni kana li qarib ni fa ina da wani aboki, ina da wani wanda muke tare da shi a nan duniya, dan haka shi wannan karin din da muke tare da shi ya kore yana cewa innaka lamina musaddiqin kai yanzu kana cikin masu gaskatawa. Abokin yake cewa abokinsa dan aljanna a nan duniya, kai kana cikin wanda suka gaskata cewa a idza mitna wa kunna turaba idan mun mutu mun zama kasa wa izaman mun zama kasusuwa a inna la madinun cewa za a saka mana za a ba mu sakamako, kai ka gaskata wannan. A nan cikin hirar da yan aljanna suke yi ne ɗaya ya tiro da wani aboki da suka yi qarin, ana wasu malamai sun fassara ana nufin shaytani wanda yake tare da shi, domin hadisi ya nuna kowa yana da irin wannan qarin shi ne wani sani yake iza mutum ya je abin da ba daidai ba, da haka yawan ambatan Allah yawan isti'aza sai Allah ya taimaki mutum akan nashi ya fi karfi shi. Suka ce to qarin din da ake nufi ana, amma wasu malamai suka ce a qarin ana ana nufin abokin zama, ma'ana wanda suke guri daya kamar aboki ne nashi, kuma wannan shi yafi zama mafi rinjaye. To ya tuna cewa a duniya yana da wani aboki, shi wannan aboki din bai yi imani da ranar lahira kuma yana so wannan abokin nashi ma ya yarda, da haka yana kullum yana kokarin ya karkatar da shi, yana ce masa kai yanzu ka yarda cewa in an mutu za a tashe mu bayan mun latattake mun lalace za a dawo da mu har a ba mu sakamako, shi yana inkarin wannan ba zai ba kuma yana so ya fitar da wannan dan aljanna. To haka suke zauna a duniya, dan haka yake ya tana shi yanzu bayan ya shiga aljanna. Malamai suna cewa domin anan ya fahimci cewa lalle wannan abokin nasa mai aqida ta ƙaryata ranar sakamako ba zai samu sakamako ba, dan haka ma yanzu yake na baya nan yanzu yana ina. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya ya kawo ta kissa doguwa wanda Allahu a'lamu bi sihhatiha, amma dai ya ambace ta, kuma wasu malaman tafsiri sun ambace ta na cewa mutane ne guda biyu suka samu kuɗi a dirhami ko dinari 6,000 sai suka ce su raba, ma'ana a raba kowa ya dona shi, da aka raba wannan ya samu 3,000 wanda ya samu 3,000 shi ɗayan sai ya je da 1,000 sai ya ce gida, da suka haɗa da ɗayan ya ce mai kai da 1,000 ka ya ce ai gida na siya, ce gida ka siya ya ce ce gashi ina zaune gashi gida ne mai kyau kaza da kaza, shi kuma ɗayan da ya je gida sai ya ce ya Allah ni 1,000 na zan sai gida a wajenka a aljanna, da haka sai ya sadaka da 1,000 shi. Bayan kwana biyu suka da ɗaya ya ce to mai kai da ɗaya 1,000 ɗin, ce ai abinda ne ɗaya da wannan ɗaya da 1,000 ɗin na sai bayi ne wanda suke min hidima. Ɗayan da ya koma gida sai sallah ya ce ya Allah ni kuma zan sai masu yi min hidima a aljanna da kuɗina sai ba da sadaka 1,000 ɗin, da haka da suka ƙara ruwa ya ce mai kai da ɗaya 1,000 ɗin, ya ce ai na yi aure ne na auri mace kyakkyawa, sai shi kuma da ya je gida sai ya yi sallah ya ce ya Allah ni kuma zan sai matan horo da inda 1,000 na dan haka na yi sadaka saboda. To shi ne da malamai su mana suke cewa shi ne wannan aya, da haka da ya zo nan aljanna sai ya tuna kun ga gashi Allah ya bashi gidan aljanna, an ba su yara da suke kewayawa a cikin aljanna din su ne bayan da ya tsaya, sannan kuma ga horo da inda shi ne abinda ma'ana ya tsaya na matan gidan aljanna. To Ibn Kathir ya kawo wannan ya yi ishara zuwa gare shi, amma gaskiya hakikanin fassara shi ne fassara ta farko cewa ana nufin yan aljanna suna zaune suna hira, ɗaya ya tuno abokinsa da suke zaune wanda abokin yayi ta kokarin ya karkatar da shi daga yin imani da Allah da imani da ranar lahira har yake ce masa yanzu kai kana cikin masu gaskatawa a inda kalamin musaddaqi kai kana cikin masu gaskatawa cewa a idan mikina idan yanzu muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa cewa a inna la madinun cewa mu za a dawo da mu a ba mu sakamako kai ka yadda da wannan da haka yake na da wannan wanda yake nuna yan aljanna kamar yadda muka ambata za su iya kina wani abin da ya faru da su a duniya ba ana da yin mutun ya mutu ya shiga aljanna shikenan labarin duniya yayin shi ba a zai tuno da abin da ya faru a duniya musamman na jin dadi kuma zai hira da abokansa akan irin wannan saboda shi ma wannan yana cikin kama da cikin ni'ima ɗin kun dade ba ku hadu ba ku hadu kuma ku tuna abin da kuka faru a bayan jin dadi ai shi ma nau'i ne na jin dadi da ni'ima ɗin da haka wannan aya tana gwada mana yan aljanna za su tattauna irin abubuwan da suka faru da su a duniya akwai abin da ya biyo baya da yadda za su je su ga abokin nashi da kuma abin da ya biyo baya saboda ƙurayen lokaci za mu tsaya a cikin gobe insha Allah ta'ala sai mu daura abin da ya zama daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya kai mana ya ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka madaukaka Allah ka ba mu lafiya da arziki da wadata Allah madaukakin sarki ka karɓi ibadunmu Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlasi waɗanda suke da bukata ko duk wani mai bukata muna roƙon Allah ya biya masa bukatarsa Allah ka biya mana bukatunmu gaba ɗaya Allah ka ji ɗin iyayenmu da ƴaƴanmu da malamanmu da ƴan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu da imani cikin annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك